jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babu ta'zir haka ne ko wa hukmu fa'il yau kuma za mu tashi kitabul jihad wannan kuma shine darasi na 106 a jiyan idan ba manta ba lokacin da muke magana akan matsalar shan giya hukuma da ake wa mai shan giya haddi ne ko ba haddi ne ba muka yi maganar waɗansu al'amura guda 7 da nace duk malamai sun yi ittifaqin menene haddi ne sauran waɗansu kuma waɗanda ake cewa haddi ne ko ba haddi bane ba na kawo guda 6 kwakwalwata ta kasa suno na 7 din cikon na 7 din shine ridda idan mutum ya ridda ya bar addinin musulunci kaga za a kashe shi wannan shi ma da nafsi ne an fahimta ku an fadi jajin to na manta ne shikenan na mai ta muku yau abin da kuka faɗa jiya dan kana karantawa kamar yadda mai littafin ya faɗa yake wa kadi tafakal ulama wa ala haddiz zina was sarikati wa shurbil khamri وحد المحارب وحد القذف بالزنا والقتل في الردة والقصاص في النفس إذن كل سفا ذاو قبقوا كنا حد الزنا دي كنا السرقة شرب الخمر حد المحارب حد القذف بالزنا القتل بالردة القصاص في النفس كعباشي أنا أقول يا لسفا دا شرب الخمر وانا قلت كيا لسفا من نجموم ولسفا نسيبا أما عندهو to bari ku ji kuma waqtalafu fil qisas fil atraf hal yusamma haddan am la kama ikhtalafu fi uqubati jahd al ariya uquba ta mutun ya karbi aran abu sai ya musu yace san ba shi bane ba mutun ya karbi aran keken ka ya musu yace san ba shi bane ba to idan ya tabbata cewa an tabbatar shi ya karba to me za a yi masa za a yanke masa hannu irin yadda ake yankewa hannun barawo ko kuwa wal liwat da mutumin da zai kusanci namiji dan uwansa wa itiyanul bahima wa tahmilul itiyanul bahima mutum ya sabu da dabba kenan wa tahmilul mar'atil fahla min al baha'im 'alayha da kuma yadda mace za ta samu namijin dabbobi ta dora akan ta wa tihaq shine mace ta sadu da mutayar uwarta mana ya kuke surutu wa akli dami wal maitati wato mutum ya sha jini irin wanda an haramta shan sa jini mai kwaranya da kuma almaita wato mushe kenan walahmil khinzir da naman alade da gairi daruratin wassihri da kuma wato sihiri walqazfi bi shurbil khamri da kuma ka jefi mutun cewa mashayi ne amma in ka jefi shi cewa mazinaci ne wannan shine kazafi wanda aka ce ai maka bulala 80 amma in ka jefi shi da wani abu na fasikanci ba zinabi ba to wannan baya cikin abin da za a ce ai maka haddi na bulala 80 da aka sai kawo shi nan cikin abin da aka yi sabani wa tarki salati takasulan da mutun ya bar sallah kawai dan kasalanci ba dan yayi inkarin wajibin ta ba wal akli fi ramadan hal yusamma haddan awla ko mutun ya ci abinci ko abin sha da ramadana faman qala yusamma haddan ajaza ziyadata fi ta'ziri alaiha ala al asharati al aswa waman qala la yusamma lam yujizhu wato dana ko ramadan wannan matsaloli dan musan abubuwan da su malamai suke sabani a kansu kuma a ka'ida lokacin da aka yi sabani kan mas'ala ba a cewa wannan zance jumhurin malamai suka faɗe shi dan haka shi yake da ƙarfi akan wancan zance wanda malaman da suka faɗe shi ba su da yawa an gane ko a'a ko da wannan zancen a bari daya mutum 100 suka faɗe shi wancan zancen a bari daya mutum 3 suka faɗe shi to wannan dan yawan su ba a rinjaye da zancen su kan wadancan kamar yadda wannan dan kadan dan su ba a baifantar da zancen su akan dauke su ne gaba ɗayan zantukan guda biyu akai su kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila dukkan zancen da ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah ya ce kaza ne to shine za a dauka a matsayin kaza ne ko zancen da ya fi kusa da faɗin manzon Allah sama da zancen da ya yi nesa da shi ina fata an fahimta domin Ubangiji ta'ala bai wajabta wa al'umma biyayya ga wani cikin mutane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zancensa ana iya karɓar wani kuma a mayar masa kamar da Imam Malik ya faɗa kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr dan shiga kai tsaye kitabul jihad lafazin al-jihad asalinsa mazdari ne akan ce a larabci jahada yujahidu jihadan ko jahada yujahidu mujahadatan da aljihadu da almujahadatu dukkan su abinda yake nufi a larabce bulugul mashakka wato mutun ya kai wata matuƙa ta daukan nauyi ko mutun ya kai wata matuƙa ta shan wahala jibintar nauyin abu shine ake kira jihadi duk abin da baka yi shi ba sai da jibin goshi to shine ake kira da suna jihadi amma a larabce shine bazlul juhdi wattaqa fi muharabatil kuffari wato yin iyakacin kokari wajen yakar kafirai yin amfani da dukkan dama da kake da ita dama ta dukiya dama ta karfin jiki dama ta makami dama ta kulle-kulle da iya makirci wajen raunana kafirai wannan shine mai jihadi an fahimta ko sawa'un mutum yayi amfani da dama ta karfi ko dukiya ko makami ko baki dukkan abin da yayi amfani da shi wanda zai raunana kafirci ya daukaka musulunci wannan abin nau'in ne min anwa'il jihad nau'i ne cikin nau'ikan jihadi ina fatan kun fahimta da haka karkashin hadisan zamu ga nau'ikan jihadi din duk suna fitowa karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata ala shu'batin min nifaq rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man mata dukkan wanda ya mutu wa lam yaghzu bai taba yin yaki ba yaki na daukaka kalmar Allah da raunana kalman kafirci wa lam yuhaddith nafsahu bihi bai kuma taba labarta wa zuciyarsa yakin ba bai taba darsuwa ba cikin zuciyarsa ko tunaninsa cewa kai ya kamata a ce wata rana na fita jihadin musulunci inda zan samu dama ko wannan tunanin bai taba yi ba mata ala shu'batin min nifaq to ya mutu akan wata sifa cikin sifar munafiki dukkan mutumin da ya mutu shi bai taba zuwa jihadi ba zuciyarsa bata taba labarta masa ta hanyar tunanin cewa ya kamata in je jihadi ba to ya mutu mutuwa a bisa da sifa daga cikin sifofin munafiki wato kaga wannan hadisi akwai razanarsa akwai tsoratarsa kuma yana nuna mana wato ainihin jihadi abu ne mai girma tunda ya kai matsayin ko dai baka samu damun yin shi ba to zuciyarka ta rinka labarta maka cewa in ta kama za ka yi ko da yanzu baka da halin yi to zuciyarka ta baka bayanin cewa in ka samu halin yi za ka yi amma ya kasance zuciyarka ba ma ta so a ambace shi baka yi ba ko baka tunaninsa ko baka son a ambace shi to idan mutum ya mutu a wannan hali ya mutu a bisa ga sifa daga cikin sifofin munafiki ka kuwa wannan ba karaman wa'id bane abinda ake nufi wa'id shine tsoratarwa da firgitarwa da nasoshi na alqur'ani suke yi kamar al'anti mutum da abu ko a yi masa balagala da wuta ko a ce abin nan sifa ta cikin sifar kafirci ko sifa cikin sifar munafiki Allah ya tsare وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن كربو حديثي لقى أنس بن مالك الله قال الداء قريش يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي جاهدوا المشركين بأموالكم قياكي مشركي قياكي كافري بأموالكم da dukiyoyinku wa anfusikum da gangan jikinku wa alsinatikum da kuma harsunanku wato kaga nan gurin hadisin ya kunshi nau'ikan jihadi har guda nawa har guda uku idan mun kalli abinda ake jihadin da shi jihadi da gangan jiki shine almubashara ka fita filin yaki da kanka jihadi da dukiya shine mutum yayi amfani da dukiyarsa ko da shi bai je da kanshi ba yayi amfani da dukiyarsa wajen sayan makami yayi amfani da dukiyarsa wajen sayan abinci wanda zai zanto guzuri ga sojojin addinin musulunci ina fata an fahimta domin idan ana yaki dole a bukaci abinci kuma yaki yana bukatar kashe kuɗi masu tarin yawa dan kankanin yaki idan aka yi shi inda za a lissafa kuɗin da ya ci to sai kai mamaki kwarai da gaske koda ɗan ƙananan rigingimu da ake tsakanin wuri kaza zuwa wuri kaza da za a ce an yi sati ba a fita kasuwa ba, idan kai lissafin abin da ya kamata a samu inda an je kasuwa ɗin, yanzu da ba a je ba a samu ba, kaga yana cikin abin da ya cike. Idan kai lissafin ababen da aka ci ta fuskar abinci, ababen da aka lalata ta fuskar dukiyoyi, ababen da aka lalata ta fuskar rayuka, ababen da aka yi hasaransu ta fuskar yawan bolar da aka yi amfani da shi, ko kima ko masu da aka yi amfani da su, idan duka lissafa sai ka samu cikin kwana biyar abin da yake zai haɗi da yana da matukar yawa. Shi yasa a cikin maganar jihadi ake maganar dukiya, ba inda aka yi maganar jihadi a cikin alkur'ani face sai an fara gabatar da dukiya kafin rayuka sai wuri guda, an fahimta ko? Amma galibi wuraren da ake maganar kan jihadi akan fara gabatar da dukiya ne kafin rayuka. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Da sauran wurare duk da suka zo cikin Alkur'ani akan fara gabatar da dukiya sannan a yi maganar rai. Ina fata an fahimta, amma wuri ɗaya sai aka fara gabatar da rai sannan aka yi maganar dukiya, shine inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih zalika huwal fawz al azim. Ina fata an fahimta, wato kaga ake dukiya tana da amfani kwarai da gaske. To tunda ko ana jihadi da dukiya, ashe kuma sai mun neme ta kenan. Sai mun neme ta fuskar aiki, ta fuskar sana'a, ta fuskar noma, ta fuskar kiwo, ta fuskar dukkan wata hanya da Ubangiji Ta'ala ya horace mana don neman kuɗi. Ba yadda mu zauna mu zanto ci ma zauna ba. Ba yadda mu zauna muna da ƙarfi ya zanto sai an kashe riga a bawu mu ƙarasa. Sai an kashe wando a bawu mu ƙarasa. Ko muna zaman dumama banci zaman kashe wando. Zama na rashin sanin manufa. Don sai da dukiya ake jihadi. In babu dukiya jihadi ba zai iya yiwuwa ba. Da me zaka sai makami? A yanzu idan kana so ka sai bindiga, wanda take mai cin harsashi 10, mai cin harsashi 15, mai cin harsashi 50, nawa ne kudin ta? A yanzu kana son pistol, nawa ne kudin ta? Bayan ka samu bindigar kuma idan kana harsashin da zaka yi amfani da shi, nawa ne kudaden sa? Duk kudin yana bukatun, dole sai an nemi kudi kenan. Dan jihadi dole sai da dukiya. Ina fata ana fahimta da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, ku yaki mushrikai da dukiyoyinku, ku yake su da kawunanku, ku yake su kuma wa alsinatikum da kuma harsunanku. Yaki ta fuskar harshe shine an tareka iqamatul hujjati alaihim, wato tsayar da hujja akan su, ta yadda ko da ba su karbi musulunci ba a fili take ka kore su ta fuskar hujja da dalili. In ma shi shugaban kafirci bai yadda ya karɓi musulunci ba, mabiyansu za su gamsu da wannan dalilin da ka kawo. Kaga jihadi bil lisan kenan. Sannan kuma kiransu zuwa ga addinin musulunci din. Sannan mujadala ko muqabala da su in ta kama su, suna kare ƙarya kai kuma kana kare gaskiya. Duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi da baka. Sannan kuma zikiri idan an fita filin yaƙi din. Dan a nan gurin ba zikirin da kake da kabbara da kake yana jefa tsoro a cikin zukatan. Dan haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ana yakin fa amma aka ce wadhkurullaha katiran, ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun. Sannan kurari da zaka rinka yi ka zuga kanka a wajen yaki, kace sai ne mai fada da arna goma, kana wani barazana kana jujjuyawa. Dan sai kai wannan fikila ko abin da ya taka wallahi. Dan koya kai wata kalma irin wannan sai ka jefa musu tsoro. Irin wannan kalmomin za mu yi ta koyon su a cikin koyarwar Al-Qur'ani mai girma. Ka duba annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo muqabala gaban Fir'aun, gari guda aka taro masa fa. Na yan kallo ga gari ga kuma an aika kasa kasa an dauko da masu sihiri da masu tsafi da rufa'ido, aka je aka yi order su fitan zuwa kure. Yana kallon su daga shi ba kowa tare da shi sai annabi Haruna alaihi salam, yana kallon su yace da su waylakum la taftaru ala allahi kadhiban fa yuthitakum bi azab wa qad khaba man iftara. Kai tanku ina jin tausayin ku, gari guda sai kallashi kadai
kai tanku ina jin tausayinku la taftaru ala Allah kadhiban wallahi garku wa Allah qariya fa yushitakum bi azab sai Allah ya halaku da ku da azaba gaba daya wa qad khaba man iftara makareti yayi hasara da babban murya fadin wannan kalmar ke da waya me ya faru fatanaza'u amrahum bainahum sai suka fara sabani ai sai ga mukabalar ko ba za a shiga ba shi zai fara yin magana ko mu za mu fara yi shi zai ya za a yi kaga ya riga ya hargitsa musu lissafi tun daga nan ya karya musu kashin baya to akwai irin wannan jihadin da baka idan an zo filin daga ka rinka barazana da kana faɗa da kana magana da babban muryar da zaka rikita su in ka iya makirci kana soka waɗansu kalmomi waɗanda suke son kullum makircin yaki da dabarun yaki su duk ba su sani ba akwai wani cikin baradan musulunci aka kama shi sojojin abokan adawa suka kama shi ana shawarar a kashe shi ko kuma a tafi da shi a matsayin bawa yace tausayin ku nake ji kun ga nan gaba ɗaya nan gurin muna zagaye ne da sojojin musulmi ba kofar da za ku zo ku fita nan ko kun kashe kuma lokacin ba kowa ita yanzu ya za a yi to daga nan abinda za a yi in dai kuna son ranku lafiya ku ba ni dama in tafi in je sai in zo in samu shugaban musulmi in doka muku alfarma a yi yarjejeniya da ku a bai ku fita lafiya a yi yarjejeniya tsare ta wutar yaki sai ka kalli juna suka ce ai haka za a yi ai haka za a yi wannan ba jihadi bane da baka to akwai bukatar wannan a wajen yaki ga kuma abin da Ali bin Abi Talib ya yi lokacin da waɗansu kafir ya fito za su yi mubaraza da shi a wajen yaki sai Ali bin Abi Talib ya ce masa ma kharajtu li ubariza rajulain ali ba fito da in yaki da mutum biyu ba shi wannan kafirin ya ɗauka wani daga cikin kafirai ya biyo shi sai ya waiwaya domin ya ce wani koma kafin ya dawo ya kare kansa dan ya san in za a yi da gaba da gaba wani kato ne za a sha wahala kaga sai da aka yi masa dabara sai aka kifar da shi to duk ana buƙatar wannan a wajen jihadi nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi da haka musulmi su ake zama wayayye sosai da sosai kar mutum ya zama bagidaje an gane ko wayo kuma ba sai mutum ya yi makaranta ba yana koyar wayo a makaranta yana koya akan titi yana koya a saboda shekaru yau da gobe wayo kuma ba sai mutum zai iya ga wani ya yi makaranta ba ya da wayo ba shi cikakken dan boko ne yana da masters ko PhD ma amma bai waye ba yana da ilimi amma ba ya da wayewa yanzu nan sai ka kifa shi yanzu nan sai mai tattafi da tumatiri a bakin titi ya kifa shi da digiri ɗin shi da komai har guda uku kaga wayo da abin da ba ba gaba ne ba to inda muka ɗauka abin nan sai muka ɗauka cewa zuwa makaranta dan kawai na je jami'a na zama wayayye eh na samu ilimi wanda irin wanda bai je jami'a bai samu ba amma ba shi kenan na fi shi wayo ba kila zai iya mun wayo ina zaune zai karɓi kuɗi ina soke aljihu ya fitar ya sayar da ni ban sani ba jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa arsalatikum ko yaki mushrikai ta hanyar dukiyoyinku da kawunanku da kuma harsunanku rawahu ahmad wa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da imam an-nasa'i imam al-hakim ya inganta shi banda kuma imam abu daud da ibn hibban da su rawaito hadisi ne kuma ingantacce bari mu kare gaba wa na aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah ala an-nisa'i jihadun qala na'am jihadun la qitala fihi huwa al-hajj wal-umra rawahu ibn majah wa asluhu fil bukhari me kace a cikin tambayarka duk yana ciki kafofin watsa labarai suna ciki yan jarida sojojin musulunci ne inda za su ke su sana'a su sojojin musulunci ne domin lokacin da kake magana a jarida miliyoyin mutane ne ke sauraron ka a cikin minti biyar sai ka isar da sakon da in mai wa'azi ne babu radio babu talabijin sai yayi shekara goma yana yi kafin ya isar da wannan sakon shi yasa turawa da yahudawa suke amfani da kafofin watsa labarai wajen cimma manufofinsu ko na addini ko na siyasa to amma mu ko muke banzantar da kafofin watsa labaranmu ba ma yin amfani da su wajen yaɗa addininmu yanzu ka duba ko da a Najeriyance idan ka ɗauki kafofi na watsa labarai waɗanda suke masu zaman kansu mallakar waɗanda ba musulmi ba ai ba za ka haɗa da na musulmi wai musulmi ne suke masu shi mai musulmi suke da shi na kafar watsa labarai mai zaman kanta wadda take ba ta gwamnati ba to amma su ba tun daga jarida har zuwa talabijin har zuwa tashar rediyo nawa suke da shi a cikin Najeriya
amma mu kanmu bai wayi ba mu san wannan ba. Dauki kuma waɗanda ma ba da sunan addini ba aka kafa su, amma kasancewar waɗanda suke gudanar da su sun zanto masu bin addinin Christianity ne, gaba ɗaya sai aka kristantar da su. Kaddara hatta na gwamnatin tarayya ko kuma wanda gwamnatin tarayya take da kaso a ciki. Wata rana muna zaune a Jidda a gidan wani abokina, sai kawai muka buɗo talabijin sai ga wannan tashar ta Lagos AIT take kowace ciki. AIT wanda gaba ɗaya idan ka kalle ta cikin 24 hours kashi 90 cikin 100 na abinda ake yadawa kristanci ne, ko kai tsaye ko ta hanyar dabara. Sannan in za a nuna culture din Najeriya, ba za ka taba ganin an nuna maka mace mai atamfa wadda ta rufe daga gwiwa abinda ya kasa ba. Duk matar da za a nuna ma a tashar, to lallai in ta sa skirt na arziki shine wanda ya zo gwiwa, amma ba haka ba a rabin cinya yake. Kuma ana bada wannan a matsayin hoton Najeriya a kasar waje. Kuma kashi 40 cikin 100 na abin da ake gudanar da tashar da shi daga gwamnatin tarayya yake, kuɗinmu ne nan mu duka. To kaga anan gurin matsalar mu kenan. Anan gurin sai kaga ina amfani yan bokon mu, musamman wanda suka je koli suke da matsayi ko mukami ko menene, ina amfanin su, wani tunani suke mana, suna wakiltar mu daidai? Allah hakika masu wakiltar mu kaɗan ne a cikinsu, yan kaɗan ne ba su taka kara sun karya ba. Amma don ne ba ma jin irin wannan takaicin, wallahi idan ka kalli tashar za ka ji haushi. Kuma yanzu ka duba, an zo NTA ɗin nan an karkasa ta, NTA Bauchi, NTA Darawa, NTA Azare, a cikin Bauchi kaɗai. To a cikin Gombe NTA Gombe, NTA Bajoga, NTA Kaltungo, NTA Wacece, idan ka je kowane state, to abinda suke so su yi a tsarin su Obasanjo, idan aka buɗe waɗannan ƙananan tashoshin yadda za a kusanto da NTA kusa da mutane, to tunda mallakar gwamnatin tarayya ne sai a farlanta musu jonawa da tasharsu ta Abuja, ta yadda dukkan programs ɗin da za su rinka yi kafin su yi nasu na gida locally guda biyu, sai sun yi guda biyar ko shida ko bakwai wanda yake daga Abuja ne kai tsaye, kuma duk abin da za a sa kuma kafirci ne daga can Abuja ɗin. To ina mutanen mu? Amma muna nan muna ta murna NTA Darzau, NTA Azare, NTA Bajoga, NTA Potiskum, NTA Ningi, har da Ningi mako. Muna nan muna ta murna, amma ba mu san wacce tsaya aka dasa mana a ƙasa ba. To kaga anan gurin sai kaga yan boko mu kamar suna da karatun boko, amma ba su da wayewa wajen su gano irin wannan illar da ake mana. Kuma in sun gane wani mataki suke ɗauka. Yawanci muna da sauran sallamawa mu yi saranda kawai sai abin da arna suka yi. Wai kuma an tashi lissafi za a sansan sai a ce mu ne kashi 90-66 zuwa 70 cikin 100, wai sune kashi 30. A gaskiya wannan illa ce wanda ya kamata mu kalle ta tsakani da Allah. Kafar watsa labarai wuƙa ce mai kaifi biyu, ko a yanki tumatiri da ita ko kuma a yanka alade da ita. Ya danganta waye ke amfani da ita. Za a iya amfani da ita wajen sharri, za a iya amfani da ita wajen alkhairi. To kaddara tashoshin mu din wanda suke mallakar gwamnatoci na jihohinmu, tasha talabijin ta jiha, tasha talabijin ta abin nan, kaga anan gurin abinda ya, idan ka kalli programs din su, ya hakuri mana malam ka sauke hannun, idan ka kalli programs din su za ka yi kididdiga. A nan ba na magana a kan Bauchi, ina magana jihohin mu masu rinjayen musulunci in general. Akwai wani ɗan uwa da ya taɓa gabatar da wata fefa a Kano a gabana, wani mutumin Gombe, fefarsa ta yi kyau ƙwarai da gaske. Ina jin Dr. Ibrahim Al-Qadi ne kowai ya gabatar dangane da abin da ya shafi kafofin watsa labarai musamman namu, wato sai ka samu kusan kashi 80 cikin 100 na programs ɗin da ake gabatarwa duk shakatawa ne. Kiɗan kalangu da kotso da kutigi da garaya da zaɓe, zaɓen nan zai muku labarin sa shekarun jiya ko da wane ne, shine kawai a cike an rarraba shi da tambunan da wani karantakar dindin, wato shirye-shiryen da ake cewa na shakatawa. To akwai kuma shirye-shirye na gaske kamar na wayar da kai, kamar kiwon lafiya, kamar harkar ilimi, kamar harkar noma, kamar harkar kiwo, ya za a wayar da kan manoma, ya za a wayar da kan makiyaya, ya za a yi kaza, su wannan sai ka samu yan kaɗan ne. Akwai kuma na addini tsantsa, to kuma wannan sai ka samu su suka zama kaɗan. a jihohin mu ma da muke mallakar mu mai kafofin watsa labaran ga yadda muke ballanta zaka je ka ce NTA Enugu ko kawai ba ma sai ka je Enugu ba ka je nan gurin jihar Benue sai ka samu rabin awa aka baiwa musulmin jihar Benue gaba daya a mako rabin awa a NTA na makurdi kuma rabin awa din nan sai a samu wani ba lalle bane a samu malamin da ku zai wakilce ku sai a samu wani ko bagidajen malami da katuwar hula da wani katar rawani da menene ya ci goro yana magana ma ba a jin me yake cewa idan kun yi magana kai kawai kafin a furo gurin Allah hoton Ka'aba kun ji dadi in an gari a nuna hoton Ka'aba kun ji dadi amma me aka faɗa cikin minti 25 yawanci haka suke mana a kashin su da kudu mu kuma a nan gurin sai a zo a ba su dama in an ba su dama kuma su zaɓo wanda yake mai iya surutun cikin su kawo mu kuma in za ma a sa mana a can gurin sai a zaɓo bala gurbin cikin mu a sa to duka waɗannan an sa bai ne da ya kamata musulmi mai kyautata amfanuwa da su mu waye mu san ciwon kanmu a siyasa da addini da rayuwa gaba ɗaya Allah ki ganar da mu amma lallai kafar watsa labarai tana da tasiri mai yawan gaske da ya kamata a ce ana amfani da ita wajen yaɗa addinin musulunci inda a ce za a samu mutum malami wanda yake mai cikakken bincike kuma idan an zo kamata ya kafofin watsa labarai kada ce kawai gata a wani dan wani ne shi ko yana da manya a gari da suke bakin dinsa ko kaza kaza ko dan gidan shehu wani ne duk ba wannan ake bukata ba waye zai jawabi ya karar da al'ummar musulmi sawan a cikin gari yake ko a ƙauye yake sawan a babban birnin jiha yake ko a local government yake waye zai yi bayani al'ummar musulmi ta karu a ɗaukaka matsayinta na fahimtar addini din waye zai yi bayani bayaninsa ya karkato zukatan waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci waye zai ci nasarar mafi karancin abu fa da ake so ka ci nasara dangane da kafiri ka sa masa shakka kan kafirci ko da bai daure shi ga musulunci ba ka jefa masa shakka ya ji shakka ta shige shi matakin farko kenan to kaga dole cin moriyar waɗannan kafofin watsa labarai namu ya zama dole shisa ko baya ga haka kamar a waɗansu ƙasashe daidai da banda ma kafofin watsa labarai inda ake amfani da su da abin nan za ka samu hatta kaset na karatu malam wani ya yi lacca kan manufofin shari'ar musulunci ko malam wani ya yi lacca ko malam wani ya yi huduba ko malam wani ya karantar ko ya yi kaza wani kaset da aka samu wanda ka san ko da mutum ne malami shi kadai zai iya samun canji a cikin rayuwarsa wani lokaci kaga wani lokaci ya yi bayani da ya kayatar kafin ya sake maimaita irinsa kuma sai an daɗe sa'a ce da taufiki daga ubangiji wani lokaci ke zo wa mutum kaga an yi wa mutum fatahi ya yi wannan daga ubangiji subhanahu wataala to irin wannan kasar din da ake ganin yaɗuwar su cikin jama'a zai tasiri sai ga wani attajiri ya ɗauka ya je ya sami kamar malam Hanafi din nan ya ce kasar din nan ina son a buga min 2000 kawai kai min discount kan yadda kake sayarwa a kasuwa in kana sayarwa a kasuwa naira 100 to ni kai min discount ka sayar min dan da 90 ko naira 85 ko naira 80 ni zan yi 2000 in ka ƙara wata 1000 din kuma a in ka ƙara wani discount duk lokacin da ka rike kashe ɗaya cikin 100 ne kuma ina ƙara wani adadi ne kaza sai ka samu mutum ɗaya ya buga kasa 5000 kuma ya ɗauki nauyin rarraba shi da jama'a don wani yana nan yana da buƙatar wannan kasar ɗin amma shi bai san yana da buƙatar sa ba hankalinsa baya kan wani yana kan karta yana kan kwallon kafa yana kan basketball yana kan gidan karuwai da shirme yana ganin wannan kasar ɗin in dai ka ga ya ji kyauta aka bai amma ya sa kuɗi ya saya gara fakitin Marlboro da dai wannan kasar ɗin shi a wurinsa babu yanda za a yi sauraro wannan to kaga wannan sai ka je ka bashi ɗin ya ji wani malamin mu ke faɗa mana a Saudiya ya ce akwai wani makwabcinsu yana da ɗaɗan nashi irin samari ɗin nan na NG da gararin samartaka yana ɗan shekara 25 zuwa 26 ya fito daga jami'a ya fara aiki yana karɓan albashi ba abin da ya dame shi daidai sallah bai damu da ita ba duniya kawai kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe duk inda aka wata sabuwar waƙa ta ƙasar Turai ko ta ina ya sani duk inda ake wani rugumin tsina wasanni ya sani idan ka tambaye shi tarihi wada ki wal da kaf tun daga lokacin da aka fara zuwa abin nan zai jero maka shekara ta kaza kasa kaza sai ta ci wal da kaf shekara ta kaza kasa kaza sai wasannin Olympics kuwa ai kasa kaza ta samu gold medal kaza ko wannan ka ta samu kaza duk ya haddace wannan tsiyar abinda kawai ya sani kina rayuwar sa sai ya samu wani kafet na wani malami ina jin Abdul Wahab At-Turairi wani babban mai hutuba ne a Riyadh yana da tasiri ya iya hutuba kwarai da gaske ya iya jan hankalin mutane yana magana akan wato ainihin tashin kiyama kafir guda biyu ɗaya akan tashin kiyama ɗaya akan tuba sai guda biyun sai ya samu ya ba yaron ya ce amma ya kusan ya saurari tashin kiyama ɗin sannan na tuba ya ce da ya ba shi sai tattara sai sa cikin abin nan ɗin motar sai aje shi yaron ke ba da labari ya ce sai da aka yi wata bai taɓa ma tunanin ma ya gwada wannan kafir ɗin ba ya ce sai rannan tafiya ta kama shi daga Madina za shi Riyadh sama da kilomita 1,000 kuma a mota zai tafi ya tafi da kasar ɗinsa na waƙe-waƙe da ya saba ya sa wannan kasar ya kare tun yi na jin daɗi har ma ya je na jin daɗi ya ce ka bari mu yi waɗannan tsoho mai suke ji da ya ɗauko wannan tashin kiyama ɗin ya sa kawai irin da ya yi ya ji me ake ji a can wurin kuma shi dai nan ɗin ya isa haka da ya ji na tashin kiyaman nan hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske akwai lokacin da yana tafiya da mota sai ya tsaya don saboda kuka da yake don tasirin tuwa da abin da kasa tsinke ya gama jin na tashin kiyama hankalinsa ya gama tashi kawai gani yake shi yanzu dan wuta ne abin da ya rage kawai ya mutu ya shiga wuta sai ya ɗauko kasa ɗin na biyu da yake maganan tuba da matakan tuba da falalan tuba da yadda idan ka tuba duk zunubin ka Allah zai yafe ma da ya sa shi ya ji shi kenan sai ya ji ashe kenan har yanzu da sauran rayuwarsa daga lokacin yana cikin motar bai karasa Riyadh ba sai da yayi ilanin tuba yace ya ubangiji nayi maka shelar tuba tsakanina da kai daga dukkan abin da nake da wannan kasa dan ya ringa diban sai yana watsar da su akan titi yana tafiya gina isa Riyadh yace ba inda zai sai masallaci na kamsu salawat saura awa ɗaya ma lokacin sallar ya shigo ya alwalai shi ga najirin liman to kaga irin waɗannan nawa zaka rayar da wannan kasa din wanda in ka ce zo nan wurin karatu ba zai zo ba kai yanzu daga nan gurin wani ya zo daga kofar Gombe wani ya zo daga ina ne nesa wani yana nan nan ne yake dab kuma ba zai zo ba ba tunaninsa ba ne ba hankalinsa bai riga ya karkata zuwa nan ba in me za a yi to shi kenan wani ma zai ga irin wannan karatu in an yi aurensa to an dame shi amma inda mai garaya ne to unguwa ta yi kyau to kaga da akwai irin waɗannan mutane to wannan sai ta hanyar haka da'awa take kai musu wani kafir da ka ji mai amfani akan wata mas'ala ta addini da wani malami yayi ko a filin wa'azi na kasa ko a najiha ko a tafsiri ko a karatun hadisi ko a menene ka ji kafir din kai dai ka gamsu cewa yayi to ka iya buga shi biyu uku ba wai sai dubunnai ba biyu uku ba wani ya ji ba wata ta ji ba wani ya ji irin wannan sai mutane da dama su fito ta hanyar ka wannan hadisi da muke cikin sa hadisin ummina Aisha Allah ta kare da a gare ta qalat tace qultu ya rasulullah nati ya manzan Allah ala nisa'i jihadun lafazin ala nisa'i jihadun khabar ne amma ma'anahu al istifham neman tambaya ana kaddara hamzatul istifhami ala nisa'i jihadun amma sai aka shafe hamzatul istifhami li'annaha ummul bab domin a cikin adawatul istifham ita alhamza ita ce ummul ba ita ce shugaba tafi hal karfi tafi dukkan sauran adawatul istifham karfi don haka duk abin da yake da hali irin nata ya juzu laha ma la juzu fi ghairiha ya halatta gare ta irin abin da sauran adawatul istifham bai halatta ba gare su yanzu kamar kana wa akhawatuha kaga kana ita ce ummul ba tafi amsa tafi asbaha tafi zalla tafi bata karfi don haka yake halatta wani lokaci ka shafe kana din ka shafe ismu kana ka kyale kabar kana shi kadin amma sauran ku sai ka kawo su a cikin zance ina fatan kun fahimta alan nisa'i jihadun ma'anarsa shin akwai jihadi akan mata haka ta tambayi annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am akwai jihadi akan mata jihadun la qitala fihi amma jihadun da babu fada a cikinsa babu zubar da jini a cikinsa huwal hajj wal umratu shine aikin haji da kuma umra رواه ابن ماجه ابن ماجه يروي توشي واصله في البخاري اصل اللفظ الحديث هنا في البخاري مالن ياي نمبا ده كسا يتي هو فيه بلفظي اتكين بخاري دين لفظ الحديث شينه قالت عائشه عائشه تاتي استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نانم إذن النبي في الجهاد وجنزوا ياكي فقال سيتي جهاد كن الحج جهاد حكومة شين أيك الحج دمي أكا أمبتي جهادي أمتين أيك الحج كأمتين جهادي دم أتكين جهادي أكوي وحل ردكي كوما هكبا تو هكا أتكين هيك الحج ما أكومي وننوئي نوحل ردكي kuma mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da yake jihadin ku shine aikin haji abin nufi mata ba sai sun je jihadi ba ana kafa hujja da wannan hadisi ne bisa ga cewa fita jihadi a wurin mata ba dole bane amma kuma la yamtil jawaz hadisin baya kore halalci idan mace ta sanya kanta kalli ta dauki mashinga ta rike ta ce za a tafi ba za a ce ba koma gida amma lokacin da ake kururuwar maza ku fito ba za a ce ba ke ma fito don ba wajibi bane a kanta amma in ta tafi don neman falala ba shi yasa lokacin da Bukhari ya kawo wannan hadisi kuma sai bin shi da babin halaccin fita mata yaki ina fata an fahimta ashe ba wajibi bane a kansu menene jawaz ne jaiz ne in sun ga dama su je in sun ga dama su ki zuwa shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim lokacin ghazwat hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Ummu Sulaym mahaifiyar Anas dan Malik da wata sharbe ya roka a hannunta irin gawo jini na wuce dinnan yace me zaki da wannan tace ga ta nan a hannuna duk kafirin da ya rako kusa ni in farka masa manzo Allah ya jijjiga kai ya wuce ya kyale ta bai ce ba mai yadda ukarki mata ba sa jihadi ina fata an fahimta kuma shi yasa waɗansu malamai suka ce wato abinda hadisin ke nufi ba wajibi bane akan su su dauki makami su je yaki hujuman illa annahu jaza lahunna difa'an akwai bambanci tsakanin aljihadu hujuman wal jihadu difa'an idan an ce aljihadu hujuman ku kai hari wajen kafirai anan gurin ba a tafiya da mata ko kuma a ce ba dole bane mace ta je amma aljihadu difa'an kafirai sun kawo hari gari in mata sun fito za su kare sai mu ce banda ku sai a ba su dama wannan an riga an shigo garin ku ne kowa ma zai fito ai a ce kenan fitar su dan akai hari ne aka ce ba dole bane akan su amma in an kawo muku hari dan a kare gari a kare abin nan to wannan ya zama wajibi akan ku ya zama wajibi akan wanda suke iko a cikin su haka waɗansu malamai suka faɗa ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce a abin da yake ba wajibi ba akan su shine yaƙin amma hidimdimu na masu yakin kamar gyara mutane bindigogi gyara musu abin nan wata wuka wata takobi ina fata an fahimta da sanya dafi ga kiboyi a meka da kuma dafa abinci da ziyatar marasa lafiya wannan duk wajibin su ne idan ana jihadi su ne dan idan ba su yi wannan ba dole maza ne za su yi wa kansu wannan to dole a rage kenan wani adadi na sojojin yaki suna wannan aikin ina fata an fahimta amma idan mata suka tsaya wajen yin wannan aikin dafa abinci kula da mara lafiya wata wuka gyara harsashi yi wa bindiga sabis zama duk an koya musu wacece duk wannan sun koya to kaga za su waffara muku adadin mayakan ya yawaita don sun cike gurbin da in ba da ba su yi ba da maza ne za su ina fatan kuna fahimta da kyau a takaice dai ba wajibi bane kan mata daukan mukami don fita su kai hari inda kafirai suke to amma idan sun yi hakan ya halatta sannan idan adadin musulmi ya zanto kadan dole ne a fita tare da mata din ya zanto su kuma don su yi wa musulmi waɗansu ayyuka na dafa abinci da kaza irin waɗanda na zana don idan maza sun tsaya za su da kansu ba za su iya ba ko kuma za a rage adadin mayaka ina fata an fahimta na ga wani ya ɗaga hannu a nan wajen me kake so ka ce ai an riga an gama shi yasa da ku rika yin shiru sai ku ji amsar ku za ta zuwa cikin karatu wato dai alakar wannan hadisi da kitabul jihad dan bayyana cewa fitar mata yaki ba wajibi bane ko ba haka ba amma ya halatta manzon Allah kuma ya ce musu jihadin ku shine aikin haji dan shi yaki ba kullum ba ake zuwansa kada mata su ji in an hana su fita yaƙi gaba ɗaya kuma gashi ba kullum bane ba, kenan ba su da wani aiki da za su cike ladan wancan na masu jihadi sai aka ce ga aikin haji. An gane ku? Rawahu ibn Majah wa asluhu fil Bukhari. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الجهاد ونمتن يزو جمع ذن الله صلى الله عليه وسلم ينادي من إذن من ذن الله دن يفتياك فقال سي من ذن الله تي أحي والداك إيا ينك قدابي سنة نندري قال نعم يتي إيه قال من ذن الله تي ففيه ما فجاهر جيتي كنسك جهادي ma'ana da'a da za ka yi musu da biyayya da za ka yi musu shi ne jihadinka, je ka yi jihadinka. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wali Ahmad wa Abi Dawud min hadisi Abi Sa'id nahwuhu. Imam Ahmad da Abu Dawud sun rawaito ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri kwatankwacin wannan. Wa zada sukan ce nahwuhu, a larabci sukan ce misluhu. Idan an ce abu misluhu wanda yake daidai wa daidai da shi, idan an ce nahuhu abinda yake makamancinsa, amma ba su daidai wa daidai ta ko ina ba. Kun gane? Wazada, amma a cikin wata riwayar akwai karin cewa irje fasta'zinhuma fa in adina laka wa illa fabirrahuma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su irje kuma wajen iyayenka, fasta'zinhuma, nemi izininsu. Fa in adina laka, in har sun maka izini cewa ka fita shi kenan, wa illa in ko ba haka ba fabirrahuma, to kaje kai musu da'a, kaje kai musu da'a. To wannan hadisi me yake nunawa? Malamai suka ce abinda wannan hadisi ke nunawa, idan mutum yana da iyaye guda biyu, ba shi halatta ya fita jihadi ya bar su sai in ya nemi izininsu. Waɗansu malaman suka ce amma in shi kaɗai ne suka dogara da shi, amma in ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan dan ya fita babu laifi. Waɗansu malaman suka ce mutlaƙan ne, sawa'un ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan ko kuma babu kowa sai shi, wajibi ne sai ya nemi izininsu, in kuma sai ya nemi izininsu kafin ya fita. Ina fata an fahimta. Tun daga cikin manzo Allah sai je ka nemi izininsu, kuma hadisi ne sahihi, in sun maka izini ka fita, in ba su maka izini ba kada ka. Waɗansu malaman suka ce eh, wannan matsala haka take, amma yayin da jihadin bai zama fardu ainin ba akan shi wannan ɗadin, yayin da jihadi yake matsayinsa na fardun alal kifaya, sojojin musulunci za su tafi, adadin da za su tafi din nan sun isa su fuskanci waɗannan kafiran su lallasa su, wani ya zo zai karu a cikinsu, kaga shi fitarsa ba dole ba ne, da in bai je waɗancan sun isa, to irin wannan fitar ce dole sai an yi mai, sai an nemi izinin iyaye. Amma idan jihadi ya zama fardu ainin a kansa, ta yadda kafirai sun kawo hari cikin gari, ilga shi nan sun yi wa gari ƙawanya, a nan ba a buƙatar wani neman izinin iyaye. Suka ce domin a lokacin ta hawwada jihadu ila fardu ayin, jihadi ya zama mai fardu ainin, to haka biyayya ga iyaye ma fardu ainin. Sai suka ce to amma abinda muke kallo, biyayya ga iyaye fardu ainin, jihadi anan ya zama fardu ainin, to amma lokacin da kake biyayya ga iyaye me kake so ka kare? Kana so ka kare rai ne kar ya salwanta, kila uba na bukatan abinci, yana bukatan gyara masa daki, yana bukatan ruwan sha, yana bukatan magani, in ka tanadar masa da abinci da ruwan sha da magani, duk me kake karewa? Rai. Amma idan ka fita jihadi, me kake karewa? Addini da rai din gaba daya. Dan ɗaya daga cikin maqasid na jihadi shine litakuna kalimatullahi, to wannan kaje kake karewa. To da me kare rai, da mai kare kalmar shahada, wannan shi kalmar shahada ta shi. Da haka anan gurin suka ce yayin da jihadi ya zama fardu ainun, ba sai ka nemi izinin iyaye ba, dan ko da kasancewar biyayya ga iyaye fardu ainun ne, amma jihadi ya fi shi zama fardu ainun anan gurin, dan wa fil jihadi difa'un an hawzatil islam, kariya kake baiwa shingen musulunci, iyakokin musulunci, amma biyayya ga iyaye kariya kake baiwa rayuka, to baiwa musuluncin kariya kuwa shine baiwa rai kariya, dai idan an tsare musuluncin zai tsare rai din. Ina fatan kun fahimta. A wani lokacin ba sai an bayar da rai din sannan musuluncin ya tsare, domin a cikin jihadi akwai mutuwa, don haka mutane ke kiyansa kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan haka dai wannan mas'ala ta neman izinin iyaye idan mutum zai tafi jihadi, ana magana idza lam yakunil jihadu fardu aynin, idan jihadin bai riga zama fardu aynin ba, idan jihadin farmaki za a kaiwa kafirai can garin su inda suke, kuma adadin da zai tafi ya je kai farmakin ya wadatar ko da kai baka shiga ba, to haka waɗansu malamai suka fassara hadisi. Amma idan jihadi ya zama fardu aynin ta yadda kafirai sun shigo garin ku suna karkace mutane, anan baka bukatar neman izinin iyaye, kai tsaye zaka fita. Ina fata an fahimta. Haka kuma waɗansu malamai suka ƙara bayani, suka ce wannan hadisi ana magana ne idza lam yastanfir al-imam, akwai abin da ake kira al-istinfar, amirul mu'minin na musulmi ya kurura ta cewa a fito yaki, to dole ne dukkan maji karfi ya fito, ko iyaye sun yi izini ko ba su yi izini ba, dan ya kururuta wa gari gaba daya. Amma idan ya ware wata runduna ya ce muna son adadin mutum 500 su tafi, kuma an samu wannan adadin ko da kai baka je ba, daga baya kai baya halatta ka shiga cikin su sai ka nemi izinin iyaye, kai ko da ma adadin bai cika ba, dan kai in baka je din ba za a samu wanda zai ci gurbin ka. Ina fata an fahimci wannan matsalar. Shi kuma aikin gudanar da makaranta ba da ka fara ba kake samun kuɗi, zaka samu kuɗi gudanar da shekara biyar ne ko shida ko bakwai, amma ba da ka fara ba. Yanzu zaka samu kuɗi in ka inganta ta, ka riga ka mata foundation mai kyau. Dan yanzu misali idan ka ce ka bude primary, zaka bude class 1 A da B, kana bukatan malamai ne su tsare maka wannan ajin. In malamanka suna da hakuri, malamai uku sun isa, dan duk lokacin da malami bai ke aji ɗaya yana waje, wani ya fito daga aji wannan ya shiga wancan kuma ya sake fitowa, za su rike makarantar da karfe 8 zuwa karfe 1 na rana a wannan tsarin, ko karfe 2 na rana a wannan tsarin mataki na primary. Idan kana son ka yalwata musu sai ka sa malamai hudu, hudu suna aji, hudu suna free, suna biyu kai suna aji, biyu suna waje. To lokacin da aka zo shekara ta biyu, ka sake daukan sababbin kashi na dalibai class 1 A da B, lokacin wannan ya zama 2 A da B, sai ka sake dauko malami hudu, ɗaya kawai za ka kara, sai su rike duka waɗannan ajujuwan, ko biyu kaɗai za ka kara, sai ka ga makarantar tana kara faɗi, adadin abin da kake dauka a kowace shekara yana raguwa na malami. To kuma in kana bada ilimin mai kyau, labarin makarantar yana ta ƙara yaduwa, yana ta ƙara yaduwa ko ina da ko ina. To da wannan ne ake abin nan, sai ka samu cewa su zo garin mu su bude makarantu, mu wai sai kuma je mu dauki kudin mu kai musu, mu ba su kudi su kristantar da ƴaƴan mu. Ai wannan akwai wauta a ciki, ka biya kai da kanka, zaka biya a zarewa danka tarbiyar addini, kuma a zare masa hatta koyar kalta ɗinka ma sai sun zage ka. Wata rana na je CTV, ina da program a CTV, na je recording, sai ga waɗansu yara an kawo su daga irin private school ɗin nan, malamar da take tafi da su wata irin NYSC ɗin nan ce Iyamura, na kalli sunan makarantar na tabbatar cewa ta arna ce. To sun zo za su yi irin program na yara da ake a gidan television, za su yi wani wasan kwaikwayo, sai ana son a cikin wasan kwaikwayon saƙon da suka nuna za su sanar a talabijin ɗin shi ne wato matsala da ake samu tsakanin masu gidajen haya da masu haya. Akwai wannan matsalar ko babu? Ana samun matsala. Kaga duk shekara mai gidan haya ya ƙara kuɗi, kaga akwai wannan matsalar. Wannan gaske ne, saƙo ne mai kyau, amma da yake sun iya makirci, sai aka kawo hoton shi wanda zai fito a matsayin shi ne mai gidan haya ɗin, da doguwar riga kamar wannan tawa da wando da kuma rawani a karsa. Shi kuma wanda yake hayar, wanda shi ake musgunawa da gajeren wando da shek, ka gani za su nuna a CTV Kano, amma wanda yake producer din program din ba bai gane wannan tsayar ba. Ban manta bane Muhammad bin Usman, muka ja shi gefe guda muka je muka zagaye shi a wani daki muka musu dawa, muka ce yanzu ku da rashin hankali wannan za ku dauka. An riga an yi recording, kawai yanzu ake time yazo a airin din wannan program din. Zagin mu ne, facin mutuncin mu ne. To wai sai ka samu mu wani irin mutane ne mu. To yare yaren wannan nawa ne kuma? Yanzu wance ce the best one primary school da suke cikin private primary schools? The best one, wadda da ake yi ta ATBU ko? Ita ce ake ta kaiwa da komowa. To ka je ka samu ka ga yadda wannan arnan suke tursasa yayan musulmi. To ire-iren su kuma suna nan banda ita, ire-iren su kuma suna nan da yawa, amma abin takaicin shine mu me muka yi, me muke shirin zamu yi. Ni ba na jin takaici wai in biya wa ɗana kuɗi ya karatu in na yarda da wannan karatun da nake so yi. Matukar wannan karatun da nake so yi zai amfani shi a addinin su da rayuwarsa. Amma yanzu yawanci mutanen mu in ka zo ko na zo ko kuka zo nan gudun kuka bude, yanzu misali a ce a nan Gwallaga babban masallacin Juma'a an bude primary school da suke private, mutane za su kawo yansu amma ba za su biya school fees ba, saboda menene, kai musulmi ne kawai, ba za su ba ka kuɗin ba. Laifinka a wurin su dan bai ka zama musulmi kuma su baka kuɗi. Amma in so kai ƴaƴansu wajen arnafa, ba ma a makaranta za su biya ba, sai sun je banki. Za su je banki ne su biya, su taho su je su kai su nuna sun biya kafin a karɓi ɗan, kuma sun yi da wannan. Gaskiya akwai sauran aiki a gabanmu, kuma wallahi aka tsaya za a yi wannan gyaran fa abu ne mai sauki. Na jarraba na gani, ina faɗa muku ne ta hanyar tajriba, tun lokacin da na dawo daga Saudiya na bude primary, boko din ake karantarwa kashi 60-65 boko, kashi 40-45 arabiya, musamman kuma karatun alqur'ani. Kuma kowanne muka ce mu nemi malamin su da ya iya din, wanda ya kware a fannin aka sa. Har muka zo ma mun kai muna yaye yaran, muka zo muka bude junior secondary school a Kukuce shekarar da ta wuce, muka fara yaye dalibai a Kano. Da aka zo za a yi jarabawa ta Science and Technical Schools Board, sai muka je muka karɓo forms muka cike, muka ce wa za mu shiga. Ganin jarabawa ta zo, aka sanar da mu, aka nuna mana gasanta ɗinmu da za mu je mu yi jarabawa. Lokacin da muka kai yaranmu a makaranta da hijabinsu da menene, ana musu dariya, karatun islamiyya ne su kuma, wannan ya kawo su. Ƙarshe makarantarmu ta zanto ta ɗaya a jihar Kano gaba ɗaya. Yan arabiyan da ake gani su suka zama na ɗaya a jihar Kano. Jarabawa ta Science and Technical Schools Board ita ta zama na ɗaya, yaron da ya zama na ɗaya a gabaɗayan jihar Kano a makarantarmu yake. Kuma makarantar mu a cikin 'yan ajinsu shi ne mafi kankanta, amma shi ne yin zakara gaba ɗaya a jihar Kano. Ga makarantun arnan duk gasu da su muka zo muka zauna. To in za ka yi irin wannan makarantar, shawarar da zan ba ku yanzu, akwai wanda zai ke da niyyar wannan makarantar, sai ka ci dashi na haƙuri, kuma sai ka yi ba sani ba samu. Karka nemi ya zan Bahaushe, in ka ji Bahaushe yana gama ka shirme kake, ka bari ne zage ka ya muri tsawon shekara biyu ka jure, a shekara ta uku zai zo fara yaban ka. Amma wai da ka fara abu a makon farko ka zana ta kai alhamdulillah, ma'ana sakarci kake, wallahi tallahi ka biye musu akan wata siri ta taso.
amma ka bari a tafi shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku ana ta hajinka, kana ta zuriya, kai banza da su. Sai da mu duba dukkanin nawa ake biyan kuɗin makaranta a makarantu irin namu. A wancan lokacin na shekara 4-5 akwai wanda ake biyan 5,000 a kowane tamu, akwai wanda ake biyan 6,000 akwai masu 7,000 akwai masu 1,000 kaza. Sai na ce to mu zo mu sa namu 1,000 a kowane tamu. Aka ce yayi yawa, na ce to shikenan a mayar shekara gaba ɗaya 2,000. To wannan fa 2,000 shine kuma sai a zo ba za a biya ba. Kawai wani na ganin ka kuna gaisa a masallaci da sauran su, ina ganin tunda dai ya je ka sallah ya riga ya maka gata, ko me yasa ya biya dan sa kuma sai ya biya school fees. Wallahi haka mutanen mu suke, wallahi wani na ganin tunda ya je ka sallah kuma kullum an zo karatu na sahun gaba ya ga me maka gata, yanzu abin da yake karanta da dan sa da matar sa kyauta fi sabilillah. Wannan tunanin fa shine tutar da mu fa. To sai ne musu fuskar shanu, sai na hada su da yara yan boko su suke karɓa kuɗin. Idan suka zo suka yi hayaniya, in ce kai ma'aikaci ne, ba wai hayaniya za ku yi da mutum ba, ko ya biya ko ka kori ɗansa. Ni kuma ina nan ina jira in ga wanda zai zo ce mu an kori ɗansa a mayar. Aka yi hayaniya, aka yi hayaniya, aka ƙare, aka zo, aka shiga zage-zage, aka ce to duk Kano ba wanda nake jin maganarsa sai Dr. Ahmad. Da aka garzaya aka je aka samu Dr. Ahmad. Shi ko Dr. Ahmad ya riga ya san komai. Wanda ya kai kukan nasa ya ce yaran ka nawa, ya ce yara na uku, ya ce nawa kake biya a kowai, ya ce ai yana biyan 2,200 ne. Ya ce to ni zan maka wani gata guda ɗaya. Kaga dai ƴaƴanka ne, in za ka biya 5,500 kowanne daga cikinsu nawa kenan? 15,000. Ya ce to ni zan baka ba ma 15,000 ba, 10,000 zan biya, ya zama 30,000. Zan baka wannan kudin amma ka zauna ka karantar da su da kanka, ƴaƴanka ne zan baka kudin ka zauna ka karantar. Ya ai malam business din mu sai ya kare, kasar mu ta kare, ce eh to malam kenan. Ka san mu dama muna fahimtar shi malami komai nashi daban a nan kasar. Mata ta shi daban, mota ta shi daban, riga ta shi daban, komai nashi na karshen kasar. Da zaran ya danyi sama sai a ce to wannan wani irin malamai ne kuma. To ba za mu taɓa fahimtar addini ba sai mun gyara wannan fahimtar. Malamin addini yanzu dan Allah idan aka ɗauka malamin addini ya zama to shine ƙarshen ci baya. To wanda yake waje zai shigo? Ya zo ya kalli wannan ya ga shekarar shi 30 yana limanci a cikin addinin. Amma gashi nan gurin rigarsa dun maho, dan Allah zai shigo? Zai ce kai wannan abu shi ne daɗe ba, kuma shi ne a gaba, ni ban lantara zuwa sahun baya ya hali nan. Allah ganar da mu. Amma dai dan Allah a samu wasu zuciya su kakkafa wannan makarantun private, su kakkafa kuma su samu jakakuran malamai, kuma su yi haƙuri, su yi haƙuri, su jure dukkan wani wulakanci wanda duk ya zo da zage-zage, yi ƙoƙarin kai masa bayani, in ya ki fahimta yi banza da shi. Kawai ka'idar da ɗauka kenan, duk wanda ya zo da hayaniya zan zaunar da shi in masa bayani, in ya fahimta shi kenan, bai fahimta ba zan buɗe littafi in ci gaba da karatu, yana hayaniyarsa ina karatuna. Ya gajiye tafiyarsa shi kenan. Da aka yi wannan aka saba shekara uku huɗu shi kenan sai aka saba. Ina ji shekara daga shekara biyu zuwa yanzu ba wanda ya zo kawo mun kuka akan cewa makaranta kan ɗansa kaza 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 kaza, saboda ya riga ya san ka'idar da na tafi da ita kai. Sai dai a yi zage-zage a yi hayaniya, kuma ina ji kuma in na ganka kuma za mu gaisa, kuma in rike hannunka in ki saki da wuri. Na ne dai na gane kai ne ka zage ni ɗin nan da bana. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن ماجه وصححه ابن هبان. نعم. an karbo daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yace la hijrata ba'da al-fath babu wata hijira bayan bude makka abinda ake nufi da al-fath bude makka kenan walakin jihadun wa niyyatu sai dai akwai jihadi sannan kuma akwai niyya to da wannan hadisin ne waɗansu malamai suke cewa ashe hijira ba wajibi bace ba waɗansu kuma suka kafa hujja da hadisin tsazu kan cewa ashe hijira wajibi ce kun gane don hadisin tsazu ya ce ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikin na barranta daga dukkan wani musulmi da yake zaune a tsakiyar kafirai wato tunda manzo Allah ce yayi bara'a da mutum shin zai bara'a da mutum idan mutum ya bar musabi sai idan mutum ya bar mai wajibi to ita ce hujjar malaman da suke ganin hijira wajibi ce wannan kuma da yace la hijrata ba'da al-fath sai wadansu suka ce to kaga wannan ya nuna ba kafin bude makka hijira wajibi ce amma bayan bude ta kuma ta zama ba wajibi bace ba ina fatan kuna fahimtar matsalar amma a gaskiyar zance ya yan uwa hijira ta mutum ya tashi daga garin da yake ya je wurin manzon Allah a Madina ya tare a can gurin wajibi ce wannan hijiran kafin a bude makka amma daga lokacin da aka yi fatawa makka sai ya zanto wannan hijira din ba wajibi bace wanda ya ga dama ya zo wurin manzon Allah wanda bai ga dama ba ya zauna a garin su ko ƙauyen su inda yake to amma bayan manzon Allah ya bar duniya dukkan wanda ya musulunta ko zama ya kai shi wani gari inda mafiya rinjayen mazauna garin ba musulmi bane ba ko ya musulunta a garin da mafiya rinjayen sa ba musulmi bane ba kuma ba zai iya samun yancin aiwatar da ayyukan addinin sa ba to shi ma wajibi ne ya hijira zuwa dukkan wuri inda zai iya yin addinin sa sawa'un wannan garin amirul mu'minin ne a garin ko kuma a'a gari ne na mafiya rinjayen musulmi shi kuma yana ga inda su musulmi din sun zama minority to wajibi ne tafi inda musulmi suke da yawa don ya samu damar yin addininsa ina fatan kun fahimta wato wannan magana a haka ita ce za ta fi haɗa kan dukkan dalilai ɗin domin za mu zo mu ga waɗansu wurare waɗansu sun yi musulunta ba su yi hijira ba manzon Allah ya kyale su kaga wanda suka ce hijira wajibi ce sai a ce dan manzon Allah ya kyale waɗancan ina fatan fahimta to kuma za mu zo mu ga waɗansu ayoyi suna zargin wanda ya mutu a cikin kafirai bai hijira ba innal ladzina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'ahum jannatu la yakhruj to kaga annan aya na nuna wadanda har mutuwa ta zo musu suna garin da kafirai suke ciki kuma sun fi su yawa ba sa samun ikon aiwatar da addinin su ba su yi hijira ba har mutuwa ta zo musu to mala'iku za su karɓi rayukansu ne alhalin su azzalumai ne a lokacin saboda rashin yin hijira ɗin zalunci ne kuma kalu za su ce da su fima kuntum a wani yanayi ko kasance me ya hana ku fita ku hijira kalu sai su ce kunna mustadafina fil ard mun zamanto an raunana mu ba mu da ƙarfin fita ba mu da ikon fita me yasa ba ku addinin ku a zahiri ba za mu iya bayyanar da addinin mu ba don za a cutar da mu kalu alam takun ardullahi wasi'atan sai kasar Allah ba ta da fadi da yalwa fatuhajiru fiha ku samu dama ku hijira a cikin ta kuma sai gagara haka mala'iku za su zargi su da wannan zancen to kaga idan muka dauki wannan ayar sai mu gashi hijiran wajibi ce idan muka kalli waɗancan waɗanda waɗansu ma sun musulunta suna garin su kuma annabi ya kyale su a garin nasu ba tare da abin nan ba amma ya ce dai in an zo ku mutanen gari kuka yaki kuka je kuka samu ganima ba lallai ku ba waɗancan ba kaga sai mu gashi hijira kuma ba wajibi bace ba dan haka dai hukuncin hijira a jumlace a takaice ya yan uwa lokacin da mutum yake zaune a garin da baya samun daman aiwatar da addinin sa za a yi masa murgunawa mai tsanani ko ta bai zuwa ga rasa ransa ko kuma gaba ɗaya sai dai in ya daina addinin kawai ya bar imanin zuci ga wani gari kuma zai iya zuwa inda zai iya yin addinin nasa sama da nan to ya zama wajibi tashi daga wannan garin ya je wancan garin da zai iya yin addinin sa wannan hukuncin yana nan tabbatacce har ya zuwa ranar tashin kiyama baya canjawa. ina fatan kun fahimta. Amma hijira da ake cewa babu ita bayan an bude Makka, ita ce ta mutumin Makka ya bar Makka ya je wurin Annabi a Madina. To yanzu bayan bude Makka, Makka ta zama garin musulunci, wa zaka gujewa? Ba dole bane mutumin Makka a ce sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah ya ce la hijrata ba'da al-fatih walakin jihadun wa niyyatun. Yace amma jihadi yana nan sannan niyya tana nan. Shi suka ce menene amfanin kawo kalmar jihadi da kawo kalmar niyya? Suka ce domin da hijira da jihadi ababai ne guda biyu wanda yana wajibtar wa dan adam mufaraqatul awtan, mutum ya bar garin su ya bar kasarsa. A hijira zaka bar kasarka, to haka a jihadi ma zaka bar kasarka. Inda ya ce babu hijira yayin shiru, to sai wani ya dauka ko ma wani hali na barin gari babu shi an ruhi shi daga, dole zaka zauna a garin ka. Amma da manzo Allah ya kore barin gari da nufin hijira, sai kuma ya nuna ana iya barin gari don me? Don jihadi. Sai kuma ya ce waniya, haka ana iya barin gari don dukkan wata niyya ta gari, sawa'un niyya ce ta zuwa neman ilimi, sawa'un niyya ce ta zuwa fatauci, dukkan wannan niyyoyi ne da ya halatta ka bar garin ka zuwa wani gari don saboda su. Ina fatan kuna fahimta. Shine walakin jihadun waniya muttafaqun alayhi. Malam yayi lamba daga kasa yace ai la hijrata ila makkata li'annaha ba'da al-fath sarat dar islam tuqamu fiha sha'airuhu. Yace ai abinda ake nufi babu hijira a je Makka, domin bayan an riga an bude Makka, Makka ta zama garin musulunci, ana tsayar da ka'idojin addini da ayyukan addini. Wa tusanu fiha huququl muslimi wa karamatuhu. A Makka ana tsare haƙoƙin musulmi da karamcinsa bayan an riga an bude ta. Amma ayyu baladin akhar la takunu al-izzatu fiha lil muslimin. Amma dukkan wani garin da musulmi ba su da ƙarfi a cikinsa. Wala tuqamu fiha hududullah. Ba a tsayar da haddin Allah ciki. Wala yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha 'anil munkar. Ba a umarni kyawa, ba a hani daga mummuna. Wajibun 'alal muslimi an yuhajira minha ila baladin islamiyyatin yatawaffaru fiha dhalika. Ya zama wajibi ga musulmi ya bar irin wannan gari ya tafi wani gari na musulunci wanda a ciki zai samu dukkan waɗancan ababai na umarni da kyakkyawa, hani daga mummuna, tsayar da dokokin Allah, karfafar musulunci. Wa ya'manu ala dinihi min alfitan, dan ya aminta akan addininsa ta yadda ba za a fitine shi ba. Hadisi na biyu na Abu Musa al-Ash'ari yace manzon Allah ya ce man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi. Wanda ya yi yaƙi domin kalmar Allah ta zanto ita ce mafi ɗaukaka, to wannan ya yi yaƙi don Allah kenan. To amfanin kawo wannan hadisin a cikin kitabul jihad don a nuna jihadi baya yiwuwa sai da niyya ga dukkan mutumin da yake neman lada, ga dukkan mutumin da yake son lada, sai da me? Sai da niyya. Niyyarka kuma ta wajen jihadi ta zanto don kalmar Allah ta ɗaukaka. Wannan hadisi malam ya kawo shi ne a gutsire, amma in ba haka ba, wannan ya tambaye manzon Allah ya ce ga mutum yana yaƙi don riya, ga wani yana yaƙi don jarunta, ga wani yana yaƙi don neman kaza, wane ne a cikinsu yake yi don Allah? Sai manzon Allah ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka shi ne kawai yake yi don Allah. Amma wanda ya danne ba ya da lada. Wanda ya yi don kawai jarunta a ce masa jarumi ko kaza, shi ma ba ya da lada. Ina fata ana fahimta. To a nan gurin sai malamai suke kawo wata mas'ala, ita ce mas'ala ta tashrik. Asalin niyya ya kamata mutum, ko in ce ya wajaba mutum ya yi niyyar jihadi don Allah. To amma sai ya kasance ka yi niyyar jihadi don ka samu lada a wajen Allah, ka yi niyyar jihadi kuma don ka samu ganima, ka hada ababai biyu cikin niyyarka, jihadin ya yi ko bai ba? Daga waɗanda suka yi shiru su ba ruwansu, wato dai a zuci sun ce Allahu a'lam, ina ji haka suke nufi. Ya yi? To wanda ya yi jihadi don Allah kuma sai ya gwama niyyarsa, kuma yana son mutane su yaba masa, ko yana son mutane su yaba masa, na farko dai duk mutumin da ya yi niyya don Allah kadai, wannan ko shakka babu yana da lada. Duk mutumin da ya yi niyya don ya samu lada wajen Allah, sannan kuma ya samu ganima,
suka ce yana da ladansa, yana da ganimarsa, ba abinda zai hana mishi lada, musamman ma in ya zanto makasudinsa da karɓar wannan ganimar daga hannun kafiri, ba wai dan shi kawai ya kudance ba, dan kafiri ya kaskanta, ka sa akwai kaskanci ka ga dukiyar ka kawai a hannun wani, to yayi haka dan kafiri yayi me ya ji haushi, to shi ma wani abu ne na samun lada shi karan kansa wannan din. Dan Allah ya ce wala yanaluna min adwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin, ba yanda za a yi su musgunawa kafare kowane irin nau'i na musgunawa face sai an ba su lada akan haka. In ka kwace dukiyarsa ba ka musguna masa ba, to zai ji ya kaskanta, to wannan kana da lada in kai dan Allah. Sannan zai iya yi wa mutum yana son ganimar, dan idan ya samu kuɗin ya zo ya gina Islamiyya, ya gina gidan marayu, ya gina masallaci, ya sai waɗansu bindigogin ya ƙara ajewa, dan idan wani jihadin ya taso yana da lada ko ba da lada? Ai ba ko shakka ba bai da lada wannan, to wannan ake kallo. To amma wajen mutum ya samu a ambace shi fa, to nan gurin waɗansu suka ce idan yana nufin a ambace shi da alkhairi bayan mutuwarsa yana da lada, amma idan yana nufin kawai a yabe shi dan a koda shi a duniyance baya da lada. Suka ce domin yabon mutum da alkhairi bayan mutuwarsa ɗaya ne daga cikin abinda manzon Allah ya nuna cewa ana alamar kyakkyawar cikawa, ɗaya kenan. Ga annabawa da kansu sun yi addu'a su samu wannan, an gane ko? Annabi Ibrahim ya ce waja'al li lisana sidiqin fil akhirin, waja'al li min warasati lisana sidiqin fil akhirin, wanda za su zo ƙarshe duk su taya bona. Annabi Ibrahim ya roki wannan, wato ba wayar ya dan mutane kawai su yaba ba, a'a dan ka samu yabo daga mutanen kirki addu'a, wannan ita ce manufarka. Wannan ma kana da ladan ka, bai kore maka bai rushe maka jihadin ka ba, amma idan kawai dan aiba mutum a ce kai wani ai jarumi ne ba dama, ai kaga da ya haka ya riga kashe arna ya haka, to wannan ya kacinta nan. Amma a tuna ka dan ai maka addu'a ta gari bayan mutuwar ka sai kake son wannan, wannan kana da lada, bai rushe maka ladan ka wajen Allah ba. Ina fatan kun fahimta. Wannan hadisi ko na Abdullahi As-Sa'idi As-Sa'di, wato daga cikin Banu Sa'ad kenan. Qala la tanqati'u al-hijratu ma qutila al-adu, yace hijira ba za ta yanke ba matukar akwai abokanan adawa ana yakarsu. To wannan hadisi nabi in binciko yadda ya inganta, sai ban same shi ba sai na samu wani mai kama da shi. Wanda na samu din shi ne wanda manzon Allah ke cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba, hijira ba ta yankewa har sai tuba ta yanke. Wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, hijira ko tuba ko ba ta yankewa har sai ranar da rana ta hudu ta yamma. To kaga dai abinda muke so wancan hadisin ya bamu shine hukuncin hijira yana nan dindindin, wannan ya bamu har da ƙari, da haka wancan ni ba zan iya cewa ya inganta ba, amma wannan wanda na kawo muku ina da tabbas sai ingantacce ne. Ina fata an fahimta. Yawwa, hijira kuma ya ƴan uwa iri biyu ce, akwai hijira min daril khawf ila daril amni, akwai hijira min daril kufri ila daril islam. Ta zama kasibi kenan. Hijira ta farko daga gari da kake cikin tsoro ɗarɗar zuwa ga garin da baka da wannan tsoron. Hijira ta biyu kuwa daga gari na kafirci zuwa ga gari na musulunci. Ita wacce hijira ta farko ta barin garin da kake zaman ɗarɗar zuwa ga inda baka yi da irin wannan zaman, irin ta ce musulman farko suka yi daga Makka zuwa hijira, daga Makka zuwa Habasha. Don a lokacin Makka garin kafirci ne, Habasha ma garin kafirci ne, ai ba garin imani bane ba. Amma a Makka akwai zaman tsoro ɗarɗar da ɗarɗar da ake ciki, don kafirai suna wahalar da su. A can gurin fa ga shugaba adalin da baya zalunci, wato sarki ne wanda baya zalunci, baya da zalunci wani,
da haka manzo Allah ce ku tafi Habasha akwai sarkin da ba ya yarda ayi zalunci a wurin sa, amma nan maka ko babu sarkin ballantana a hana zalunci, ba shugabanci, kawai ana zaune ne kowa yadda ya ga dama. Ina fata an fahimta. Ashe kenan ta iya yiwa ga wata ƙasa ta kafirai ce, ga wata ƙasa ta kafirai ce, ƙasan nan akwai wani bangare na ƴancin addini da kuma wato tsaro gare ka kai musulmi sama da waccan ƙasar, to sai ka buro waccan da kake cikin tsoro zuwa ga wadda baka cikin tsoro. To wannan hijira ta farko kenan. Wannan fa idan ana magana duk kusa da kai babu kasar musulunci, ko ina duk kafirai din ne, sai ka tafi inda yafi dama-dama. To amma idan gagari na musulunci gagari na kafirci, to dama sai ka bar na kafirci ka tafi na musulunci. To anan kuma malami suke kawo wata matsala, wanne ne garin musulunci, wanne ne garin kafirci? Waɗansu malaman suka ce garin kafirci shine garin da ake aiki da dokokin da ba na Allah ba, ko da waɗanda suke cikinsa musulmi ne. Aiki sabon ke garin musulunci shine garin da ake aiki da dokokin Allah, qalallahu qala rasulullahi, ko da bazorci din garin kafirai ne amma ana aiki da qalallahu qala rasulullahi. Wato kaga su abinda suka kalla tsarin da ake mulkar gari da shi, su kuma waɗansu malamai abinda suka kalla majority na mazauna garin, mafiya yawan mazauna garin, suka ce garin musulunci garin da mafiya rinjayensa musulmi ne, ko da kuwa dokar ƙasar ba musulunci bace ba. Garin kafirci garin da mafiya rinjayensa kafirai ne, ko da dokar ƙasar ta musulunci ce. Dan Allah tsakanin wannan ka'idojin guda biyu ce za ta fi gaskiya. Garin musulunci shine garin da ake aiki da dokar Allah, wannan shine gaskiyar zance. To wannan sai a ce to ka kafirta dukan musulmi, domin idan matambaye tambaye ka Najeriya garin musulunci ne ko garin kafirci ne, sai ka bada amsar ta me da nauyi ka kalla gaba ɗaya ka ce garin kafirci ne. Idan ka ga taron masallata din to kaji wannan ka akwai hikima a cikin maganar Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa da gafara. Yace kahirar ƙasa ce amma da musulmi da yawa a cikin ta. Wato dai duk wannan na nuna mana ƴan uwa cewa ashe in dai zamu bi addini sau da kafa akwai aiki a gabanmu, akwai gyare-gyare da yawa da zamu. Hadisi ne karshe da zamu tsaya a kansa, dan naga shi baya da tsawo sosai, na gabansa yafi shi tsawo, sai mu tsaya a kan shi dan gajeren hadisi ne. Wa Nafi, an karbo daga Nafi shine Maula bin Umar yace qala yace aghara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala banil mustalaq wa hum gharruna fa qatala muqatilatahum wa saba zarariyahum. Haddathani bi dhalika Abdullah ibn Umar, muttafaqun alayhi wa asaba yawma idhin juwayriya wa fihi wa asaba yawma idhin juwayriya. An karbo daga Nafi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hari, shine azara, ya kai farmaki, ala banil mustalaq, akan kabilar banil mustalaq, wanda yake wani yanki ne daga cikin babbar kabila ta Khuza'a, al-Khuza'iyun. Manzon Allah ya kai musu hari ya yake su, wahum gharruna, alhali suna cikin gafala basu san zai zo ba. Fa qatala muqatilatahum, ya kashe sojojin su na yaki. Wa saba zarariyahum, yiri bace matansu a matsayin kuyangi. Nafi yace haddathani bi zalika Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ne ya bani labarin wannan hadisin, dan ni bana na akai tunda shi tabi'i ne ba sahabi ba. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun rawaito. Wa fihi Ibn Hajar yace a cikin hadisin wasaba yawma yazun juwayriya, a wannan ranar manzon Allah ya samu juwayriya bintul Harith. To wannan hadisin amfanin zan shi cikin babin jihadi shine, shin za ku yaƙi kafirai kafin ku fara gabatar musu da da'awa, ko sai bayan kun gabatar musu da da'awa? Ban fara kiran su ba, kawai sai mu yaƙe su, ko kuma sai mun kira su sun kiji sannan mu yaƙe su? To a nan gurin manzon Allah ya kai musu yaƙi, wa hum gharruna, suna cikin gafala ba su san ma zai zo ba. Ina fata an fahimta. To menene ansa game da wannan? Ina ji in mun gaba da hadisin da yake bayan sa, da kuma waɗansu hadisin da ke cikin babun, sai mu fitar da sakamakon gaba ɗaya. Wannan kuma sai a yammacin gobe dan Allah ya kai mu. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ko takaddu guda uku kawai a wurina zan galib, wata dai ɗaya ce kawai tambaya, amma sauran ina karanta su kun ji. Mai tambayar daga ɓangaren mata ne, tana cewa mun ji kasar ɗinka da kai bayani na bi ta zaizai, wanda ke nuna irin abubuwan da ya kamata mace ta yi don ta sami shiga a wurin mijinta, kamar abin da ya shafi kwalliya da su kunshi da kitso da sauran abubuwa da ka faɗa. Ta ce, to wallahi kusan 90 cikin 100 na waɗannan ababen ina yin su, amma kuma har yanzu mijin ya juya mun baya. Abin yana damuna, zan yi ma wani abin na kwalliya ya gani ya yaba ma sai ya kamar ma ban yi ba, babu ruwan shi. Shi to kuma abin yana damuna ƙwarai da gaske, ta yadda baya nuna ƙarfafata kan abin da nake yi. A gaskiya wannan ba daidai bane ba, kam tsakani da Allah. Akwai laifukan da muke mu maza wanda ya kamata mu gyara, kuma gyarawar da zamu yi zai taimaka wajen su matan mu ƙarfafa gwiwar su. Duk mace idan ta yi ado, ƙa'idarta tana son ta ji an ce ta yi kyau. In kai ka ƙi faɗa, sai ta je inda za a faɗa. Ko ta daina, ko kuma ta je inda za a faɗa, wanda kai duk a ciki kowanne illa ne gare ka. Domin idan ta daina yin adan, kai ne kuma yanzu ka daina cin riba. Idan kuma ta je inda za a faɗa, ba fi buƙatar ta ƴar uwarta mace ta faɗa ba, wani namiji ya faɗa mata. So ki yi kyau, idan girman Allah akwai wulakancin da ya wuce, wani ya kalli matar ka ya ce kai ki yi kyau. Ai, ya gama cin mutuncinka. Ko ka sani ko baka sani ba, ko abu farki ina jin kaga wannan zaka jawo shi. To yawanci haka ɗabi'ar mace take, kuma da nassin Qur'ani ita an tashi ta ne cikin ado da kwalliya, aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Dan haka yana da kyau a rinka yi ba musu dan kafin guyuwar su ne. Kuma zaka sa gobe ta saki kenan, jibi ta saki. Ababai da dama waɗanda suke bukata ne na ƴamace, banda tuwo, banda ruwan sha, banda ɗakin kwana, wanda su ma mace na bukatar su, ko bukatuwarta zuwa gare su ba su kasa bukatar abincin da za ta ci ba. Irin a yaba mata, irin ka yi ƙarfin hali, duk da cewa waɗansu mazan ba sa iya yi, ka ce gaskiya ina son ki. Ai, ta san kana son ta, yau shekara nawa kuna tare, ba biyar ko shida ko bakwai ba? Kar ka ɗauka wannan kalmar tana tsufa, wallahi tallahi ba ta tsufa a wurinta. Wannan kalmar tana nufin wani abu, kuma ka faɗa ka gani irin murmushin da za ta yi. Wallahi kuwa kawai ka zira mata ido da kake kallo, ka ce wallahi kawai tunani nake, lallai Allah ya mun baiwa da ya ba nake. Kuma wallahi duk duniya yanzu kai ne mutum, a wurinta duk sauran mutum ne, kai ne mutum. Irin wannan kuma yake ke sa wata matar ta makalewa miji, kaji anda ta zaginta a dangi, ita wannan daɗi miji, komai miji ya hana ta kaza, komai bibi ta nan wurin, ita ta san me take samu, ko ne ba ku sani ba? To dole sai kai karfin hali wajen wannan. Dole akwai kewa da mutum ya kamata ya daukewa matarsa. Ka sani fa tana zaune a cikin gida, ba ta ganin kowa sai kai, ba ta da izinin fita sai dan kai. To ita ma mutum ce, tana bukatar abin da sauran mutane suke so, kuma kai ya kamata duk wannan bukatun da za ta bukata, kai za ka biya mata wannan bukatar. Da in baka biya mata ba, dole tana bukatar wani biya mata wannan bukatar. Yadda ka san in za ta, in ta ji babu abinci, za ta tashi ta je makwabta ta nema, dan bukatar abinci ta kama ta. In babu ruwa, kaki kawowa za ta je makwabta ta nema, dan bukatar ruwa ta kama ta. To haka dukkan sauran bukatu da take bukatar su a wurinka, in babu wannan za ta je wani wuri ta nema. in kuma har tsoron Allah ta ya hana ta je wurin wani wanda zai ce da ita tana da kyau, ta je wurin wani wanda zai ce da ita wallahi ina bala'in sanki, ta je wurin wani wanda zai taba ta ko kaza dinta, in tsoron Allah ta ya hana ta wannan, to ko duk kashi ta cikin bakin ciki ko kuma ta nemi auren ya mutu, to wannan kuma babu riba a ciki kai aurenka. To dole dan haka dole sai mun jure wani namijin kawai abin da ke gani idan ya wuce fina gida ya gama, ya kawo buhun shinkafa, ya kawo buhun gero, ya kawo buhun masara, ya kawo dawa, ya kawo wacece, sabulun wanki, sabulun wanka, duk ya kawo ya aji. Idan ya wannan ya riga ya gama, yana tafiya yana shan kunu ya takaba, karki masa magana za a yi bala'i me ban kawo miki ba. Duk wannan ababen da ka kawo da gero, da dawa, da masara, dama can a gidanta ana basu. Ba wani sabo da ka bata. A yau ta koma gidansu za a ci gaba da bata. A yau in ka hana ta makwata na iya bata, akwai wani abin da kai kadai za ka yi kuma ka ƙi. Ina jin ai duk kun fahimta. Saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da ummu na Aisha. Ruwa wannan idan aka kawo a kofi idan ta fara sha ta ajiye, sai manzon Allah ya dauki kofin sai ya sa bakinsa daidai inda ta sa bakin ta isa. Ai wannan yana nufin wani abu, manzon Allah da kansa a matsayin shi na shugaban halitta. Kashi ummu da Aisha tana cikin tawanar kashi ko tana tsotsaye, ce kai rage mun rage mun, sai ya karba sai ya guguyi kashin daidai inda ta guguya. Ya shi ka taba dan tsana wannan kai a gidanka, ita ma matarka ta dan ji ka mayar da ita mutum. Idan ba ta burge ka, faɗa mata abin da za ta yi ta burge ka. Magana ce ta gaskiya, a gaskiya ni ina ganin da zaki kaza da zaki fi burge ni. In mai hankali ce za ta yi. Ni ina ganin da zaki fi kaza da zaki riƙa yin kaza da zaki fi ɗauke mun kewa. Faɗa mata matarka ce babu wani jabi a tsakaninku. To amma idan ka tsaya kana da buƙatar wani abu, ita kuma ba ta iya ba, wata shashin tana yi maka a waje, to a nan gurin yaya za ka kenan? Ka faɗa mata mana ita ta yi maka. Ko mene ne? Tun da Ubangiji ta halar ga halatta maka, matarka ce an mayar da ita kamar gona, kai kai ne mai shukar kuma kai ne mai na'urar noma ɗin. Nisa'ukum harsulakum fa'atu harsakum annashi ito. Haka Ubangiji ta halar shar'anta maka. To ina ga wannan yana da kyau, wato gaskiya mu ji tausayinsu kuma mu rinka kula da wannan. Duk wanda ta yi aikin kirki a yaba mata. Kamar da in ta yi ba daidai ba kuma za a ja hankalinta a faɗakar da ita ta hanyar da ta dace. To idan ta yi aikin kirki kuma sai a yi ba mata a ƙarfafa gwiwarta yadda za ta ci gaba da ɗorewa ɗin a matsayin abin nan mutumin kirki. Akwai lacca da nake don mata ɗin sun yi ta rubuta wasiƙa, waɗansu ma telefon daga nan Bauchi, waɗansu daga Abuja, waɗansu daga Kaduna, daga Maiduguri, cewa to kai bi ta zai cewa da abinda mata za su yi wa mazajensu, to kuma yaushe za ka yi na mazan su ne za su yi wa matayensu. A gaskiya na fara rubuta lecture, ina jin na kusa kaiwa ƙarshenta, insha Allah idan lokacin da ya kare za a jita idan na gama rubuta ta. Akwai abubuwa da dama waɗanda gaskiya da rabin cika cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba magidanci irin manzon Allah wallahi. Ko mutum ya kwatanta wannan rayuwar zai ji daɗi ƙwarai da gaske. Kai kanka za ka ji daɗi a zamanka da iyalin naka, ba ma za ka gane ita kanta matar ni'ima ce a gare ka ba sai ka fahimci wannan. Ba za ka gane wannan ba. Allah fahimtar da mu. Wannan kuma tana neman shawara ne kan cewa ya kamata a ware wa kunce-kunce na jinin haila. Wani lokacin ma sukan samu saɓani tsakaninsu da mazajensu. Sun su ce bazan su ce, kuma duk ƙarshe sai ya ga maganar kila an gina ta ne kan abin da ba shi ne sahihin zance ba. Wala'alla daga ɓangaren su ko daga ɓangaren mazan, don haka mai zai hana a yi lecture kuma musamman a irin wannan lokaci na magariba, a ware wani lokaci ko da nan gaba ba lalle ne a wannan zuwan ba don a yi wannan lecture don amfanin duka ɓangaren maza da mata. Ina jin na taɓa yin wannan lecture amma a famuwan ne da rana wani lokaci. Sai dai ba lalle ba ne ya zanto kila kasar ɗin ya yaɗu yadda zai ansa bukatar mutane ko ya kashe musu kishirwarsu game da matsalar. Naka insha Allah zan duba yiwuwar haka a lokaci na gaba. Wannan kuma wani ɗalibi ne daga nan ATBU yake ba da shawara gare ni. To kawai abin da ya sa zan karanto don na gama gana da tun da nasiha ce ke mun, to amma inda na gamsu cewa ina da laifi da sai in karɓe ta.
to akwai abin da kila zaka ji kai baka da laifi, to amma kuma kila lokacin zaka ji baka da laifi amma mutane suna ganin ka da laifin baka sani ba, me yawa abin da shi yake gani din nan tattare da ni dukan ku kuna gani, ku ji tsoron Allah kar ku koye mu. Shi abin da yake cewa shine yana ganin akwai rashin jituwa mai tsanani wanda take zama ta zama matsala tsakani na ni Jafar da wani malami da ya ambaci sunansa anan. Ni ba zan karanta muku sunan shi malamin ba, amma dai ya faɗa cewa ina da rashin jituwa mai tsananin gaske tsakani na da wannan malamin, kuma wanda wannan rashin jituwar takan kawo wa da'awa matsala mai yawan gaske, don haka yake ganin zai bi ta wuri na don a same da za a shawo kan matsala din. To ni abin da nake so in sani, dan Allah kun san ina da wata rashin jituwa da wani malami a nan Bauchi? Ka san akwai wani abu guda daya, ku gane wani abu, bari in faɗa muku don ku gane. Ta iya yiwuwa ina da rashin jituwa da wani, ni na san ina adawa da shi, shi ya san yana adawa da ni, har ya bayu mutane sun sani. Wannan daban, wani yana adawa da ni ko yana faɗa da ni, ni ba ma na tunaninsa gaba ɗaya a cikin ajandata. Idan aka ce wani yana adawa da kai, yana faɗa da kai, kai kuma baka ɗauke shi a matsayin komai ba, sai mai ba da labari ya je ya ce kuna faɗa, ya yi maka adal? Ba a rasa irin wannan, kamar yanzu a nan a ce wani yana faɗa da ni wanda ni ban damu da shi ba, a Kano ma kuma akwai irin wannan a cikin yan uwa malamai wanda ni ban damu da shi ba, a Maiduguri akwai irin wannan, a duk inda nake zuwa ina karantarwa ina wa'azi bana rabuwa da irin wannan. To ni idan har mutum ya dauke ni a wannan matsayin, ni nakan yi kokari ba zan dauke shi a wannan matsayin ba, domin ni zan iya lissafa ababen da aka yi na shiga haƙina, akwai lokacin da har shiga haƙin iyalina an yi dama, dan ne ina damuwa yadda kowa ke damuwa, in kuma na ga dama ina da mataki da zan ɗauka, matakin kuma ya tasiri ta fuskar da duk na ga dama. In hayaniya ce irin wannan tawazi, ni ma zan iya yin hayaniya irin tawazi, amma kuma kokari idan ka shiga wannan hayaniyar kuma ka cuci waɗanda suka bar ayyukansu suka zo don su saurare ka, baka yi respecting ɗin tunaninsu ba, ba kuma ka ƙinanta lokacin da suka baka ba, don ba sun zo maka ba don hayaniya, sun zo maka don su yi ne, daga lokacin da ka ɓige da wannan ka riga ka cuce su. To wai ba wai don ban iya hayaniya ba, ko wace ce da sauransu ake barin hayaniya ɗin, a'a mutum ya kalli wannan ya kankalli, kuma ya kamata kullum mutum ya ƙara shekaru kuma ya ƙara zama da tije, kuma idan mutum yana ƙara ilimi yana ƙara nazari kuma ya ƙara samun natsuwa, da kamata kuma ana ƙara ilimi ana ƙara samun shekaru kuma ana ƙara ci baya akan ko wauta ko rashin hankali ko zage-zage ko hayaniya, ba sai nake ganin wannan ba zai taimaka ba. To ni gane ina da irin wannan wanda za su yi ko su yi adawa da ni, ko su ga na tsare musu gaba, wani kuma ya ga cewa ni na hana a saurare shi, kila inda ba na nuna za a saurare shi, da akwai irin wannan ko a nan ko a Kano ko kuma a Maiduguri ko a abin nan wake da suna Kaduna ko dukkan wani wuri da nake zuwa ina karantarwa. To amma ƙa'ida ta nan mutum na san yana wannan faɗa da ni ne kawai don yana ganin ni na tsare masa gaba ko na hana a saurare shi, ko ba don ni ba da an kimanta shi, ba don ni ba da an girmama shi, da ba na nan da shi ne kaza. To na riga na san adawa ce wanda ya gina ta kan hasada, ba adawa ce ta na yi masa laifi ba, inda na yi masa laifi sai ya faɗa, ko in yadda ne ko in ƙiyadda, in na ƙiyadda kuma dole in yi bayanin da zan gamsar da shi ban yi laifin ba, in kuma na yi sai in ce na yi Allah baka hakuri ka yafe mu, sai me kuma, ba shi kenan duniya ta riga ta wuce, duka duniyar na wuce. To amma idan mutum fa yana adawa da kai dan kawai yana ganin ka tsare masa gaba, ko dan yana ganin kaza ko dan yana ganin kaza, wannan tana riga wani yake cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi, dukkan adawa a duniya ana fatan wata rana a neme ta a rasa, amma duk wanda yake kinka kawai dan yana maka hasada to ba yadda ka iya da shi, zaka fada ruwa ya ce ka tarar mana da kura, ba yadda ka iya kuma.